نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودا ساكة سادوا وانا مسلا شي متارن البركة مسلا جون عثمان ابن عفان لكي ننجا ننجا شموانا نغرينا كنو وانا يمتشي نا جمعة يو 26 ثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو ديدا داري هدو دا 41 واندا كوميكي ديدا 21 غواتن بيو شكرا ميلادية تربو بيدا 20 واندا مجال السيدة مكي تفسير القرآن مكرمة واندا منا اتشكين تفسير سورة البقرة واندا شيني مجال السمونا داري بيو دا بيو واندا سورة واندا زامو تاشي اكن آيات داري بيو دا 30 تقوس kafin mu shiga karatu akwai dan uwan mu kuma makocin mu ɗaya daga cikin ɗaliban wannan majalisi da sauran majalisan mu da muke karatu Alhaji Alilu Getso, Allah ya wayayar su rasuwa ranar Lahadi da ta gabata, don haka akwai buƙatar mu sa ta addu'a. Allah ya yafe mata, Allah ya gafarta mata, Ubangiji ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna ce makomarta, abinda ta bari kuma Allah ya aikinta mata. Dan uwanta da danginta Ubangiji ya sanya musu hakuri ya kuma ba su ladan dangana. Sannan akwai sanarwa muhimmiya. Akwai makaranta wadda aka danka ta a hannun cibiyar al-Imam al-Bukhari wadda nake shugabanta ta Rijiyar Zaki. Akwai makaranta da aka gina a daka tsalle wadda muka yi wata suna da kulliyatul Imam al-Bukhari al-Alamiyya, wato al-Imam al-Bukhari International College. Wannan kulliya makaranta ce ta secondary kuma ta kwana wadda take daka tsalle a karamar hukumar Bebeji a nan cikin jihar Kano, kuma take karkashin wannan cibiya ta Imam al-Bukhari Center for Research and Translation. Wannan makaranta ce amma makarantu ne, makaranta ɗaya ce amma makarantu uku ne a haɗe a dunkule da sunan makaranta ɗaya. Makaranta ce ta karatun addini da larabci ga ɗalibai waɗanda za su yi har su kai ga yin jarabawar MBIS, wato certificate na HIS, High Islamic Studies. Sannan kuma makaranta ce ta boko a lokaci guda da za a koyar da ɗalibai su yi jarrabawar WAEC. Sannan kuma a lokaci guda makaranta ce ta tahfiz da hadda Al-Qur'ani. Saboda haka kasancewarta makarantar kwana, yara a nan za su kwana ba je ka dawo ba, aka ga yiwuwar waɗannan makarantu duka za su iya dunkulewa lokaci ɗaya yaro ya karatu a cikinsu, daga farkon JSS1 har zuwa SS3, wato har zuwa ƙarshen makarantar secondary. Zai fita da certificate biyu na karatun Arabiya da na karatun boko. Saboda haka duk inda yake so ya je ya ci gaba da karatu, ina addini zai ci gaba da shi, yana da certificate ɗin da zai je ko ina a ƙasar Laraba a ɗauke shi. Yana da kuma certificate na karatun boko idan boko yake so ya yi. To fatan mu a samu yaye ɗalibai waɗanda suka fahimci addini, suka fahimci ilimin addini, sannan kuma suke da ilimin boko na zamani, wanda za su samu masu aƙidar addini sannan kuma 'yan boko sana'a. Amin. saboda haka addini akida boko sana'a
na'am
ba boko akida ba
na'am
so wannan makaranta a yanzu haka an fara bukin na shigar da dalibai saboda haka ga wanda yake son shigar da yaran sa akwai website akwai shafin yanar gizo-gizo da aka bude domin yin bukin wanda yake da adreshi alimamulbukhari.ng alimamulbukhari.ng bukhari din da y ba da i ba
na'am
y ce a ƙarshe alimamulbukhari.ng idan ka shiga zaka ga wannan website ne wanda a ciki zaka iya wa danka bukin sannan kuma mutum zai iya zuwa ya samu babban director na ita wannan makaranta Dr. Nabil Bello Said a ofishin sa da yake nan markazul Imam al-Bukhari a rijiyar zaki yana neman karin bayani ko wani abin da ya shafi kudin makaranta za a fara da JS1 ne wato za a fara daga junior secondary school aji daya saboda za a dauko karatun daga farko tunda mun ce muna son a ba mu karatu na arabiya da karatu na boko lokaci guda kaga dole sai an dauko abin daga tushe wannan tasa yaran da za a dauka akwai bukatar a yi musu jarrabawa domin a ga waɗanda za su iya tafiya da karatun duka biyu da kuma waɗanda suke da kafa daya ko da yana da kafar arabiya bai da tabukon sai a yi masa sai a ba su kuma damar a yi musu training akwai damar a dauki yaro a yi masa training zuwa yanzu na yan watanni sannan kuma a shiga a fara karatu a session mai zuwa 2021 sannan kuma daga nan za a ba da damar yan remedial wanda duk yake son ɗansa ya yi karatu kuma ya zanto abu ɗaya yake da shi ko yana da boko bai da arabiya ko yana da arabiya bai da boko ko zai iya yin remedial ta shekara ɗaya sannan a masa jaraba ya fara karatun tun daga JS1 har zuwa ya fita saboda haka waɗanda suke son ƙarin bayani suna iya zuwa wajen shi Dr. Nabil Bello Said a nan cibiyar a nan ofishinsa a nan Imam al-Bukhari domin ya samu ƙarin bayani Allah ya sa mu dace wanda duk yake sha'awa sai gaggauta domin an kusa fara an kusa sanar da lokacin da za a yi jarabawa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
abinda muka manta mu faɗa shine a yanzu a wannan shekara za mu fara da yara maza ne kawai sai shekara mai zuwa sannan mutakila a yi tunanin farawa da mata saboda kasancewar sha'anin boarding na mata ya sha bamban da yadda yake da na maza amma su ma insha Allah shekara ta gaba za a fara nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya wa qumu lillahi qanitina ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa fa in khiftum idan kuna cikin halin tsoro farijalan aw rubbana to sai ku yi sallah kuna tafe da kafafuwanku aw rubbanan ko kuna kan ababan hawanku fa idza amintum idan kun samu amintuwa wato idan kun amintu fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to ku ambaci Allah kamar yanda ya sanar da ku abinda baku kasance kun sani ba a wannan ayar hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya ku kuma tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa wannan ayar ta kunshi umarni da abubuwa guda uku abu na farko kiyaye salloli gaba daya abu na biyu kiyaye mafificiyar sallah, sannan abu na uku tsayuwa domin Allah a cikin sallah tare da nutsuwa. A baya can Allah subhanahu wataala ya yi bayanin hukunce-hukuncen saki da idda da kome da shayarwa da abubuwan da suke dangantaka da aure da sadaki da sauransu. An yi bayani mai tsawo tun daga inda Allah ya sa'alu naka maza yunfiqun aya ta 215 har zuwa kan aya ta ƙarshe da muka karanta ta 237, inda Allah ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Wannan duka za mu ga cewa suna magana ne akan sha'anin da ya shafi aure da saki da sauran abubuwan da suka danganci wannan. To sai kuma wannan aya ta zo akan umarni da kiyaye sallah, ta zo kuma tana da wato ta zanto an hada ta da ayar da ta gabata da daciyar da ta gabata a ƙarshen waccan aya, wala tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna khabir, innallaha khabirun bima ta'maluna basir. Aka hada ta da wannan dajiya da aka yi ta cewa kada ku manta kautatawar da ke tsakaninku. To menene alaka tsakanin wannan ayar da kuma waɗancan ayoyi da aka yi ta maganar aure? Kuma sannan gashi a gaba za a ci gaba da kuma maganar ayar da za ta biyo bayan wannan ayoyin guda biyu, ita ma tana magana akan idda ta wato ta kaba. Domin ayar da za ta zo bayan wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim. Saboda haka kaga an shigo da maganar sallah a tsakiyar wasu ayoyi waɗanda suna maganar aure da saki da sauransu. Mecece hikimar da ta sa haka ta faru? Babu shakka Al-Qur'ani a yadda yake dinnan zubin sa, yadda yake a gaban mu, haka yake a gurin Allah. Haka Allah subhanahu wataala ya so ya ga Al-Qur'ani, shi yasa tartibin ayoyin sa ba tartibin surori ba, tartibin ayoyi wannan tun daga Allah ne subhanahu wataala. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sa aya kaza a sa ta daidai guri kaza, aya kaza a sa ta daidai guri kaza. Saboda haka wannan zamantowar wannan ayar a tsakiya da waɗannan ayoyi daga Allah subhanahu wa ta'ala ne. To menene hikimar da ta sa ba a gama maganar da ake yi ba ta saki da sauransu, aka jeho maganar kula da sallah, sannan kuma aka ci gaba maganar da ake yi? To shine anan malamai suke ta kokarin binciko wata alaka ko wata hikima da hakan ta sa hakan ta faru. Wasu daga cikin malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshen wato ayar da ta zo ta ƙarshe, dajiyar da Allah subhanahu wataala ya ayar ƙarshe shine wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum, kuma ku yi afuwa shi yafi kusa da takawa, kada ku manta farar da take tsakaninku, kada ku manta abin da ke tsakaninku na kyautatawa. Wannan kira ne zuwa ga wato wata ɗabi'a mai kyau, wani hali mai kyau, a ce duk sanda wani abu ya faru tsakaninka da ɗan uwanka na rashin fahimta ko kuma yayi maka wani abu na rashin kyautawa, to kada wannan ya sa ka manta kyautatawar da ya faruwa tsakaninku da shi. Wato kowane irin hukunci ka so ɗauka, to ka tuna da wani abu watakila da ya taimaka ko yayi maka wanda zai sa watakila ko kai masa afuwa ko ka haƙura da wani haƙƙinka. Wannan wata ɗabi'a ce wacce ke mai girman gaske da ba kowa ne ke iya danna zuciyarsa akan ta ba. Wato a yi maka laifi ka tuna wani abu da aka yi maka a baya na kyautatawa, shi mai laifin ka tuna wani abu da ya maka a baya na kyautatawa ka ce ka yafe masa, ko ka haƙura da abin da yake haƙƙinka saboda wata kyautatawa da aka yi maka. Muna tunawa cewa lokacin da aka yi yaƙin Badar, wannan lokacin an karkashe da yawa daga cikin binnan shugabannin Qurayshawa, an karkashe da dama daga cikinsu. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma gashi an kama wasu daga cikinsu da yawa ana neman fansa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce Mut'im ibn Adi, mahaifin Jubair ibn Mut'im, yace da a ce Mut'im ibn Adi yana da rai ya kuma nemi in bashi waɗannan mutane haka nan ba tare da anbiya ko kwabo ba, zan ba su shi ba shi. annabi sallallahu alaihi wasallam yana tuna irin abin da yayi masa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daifa neman ya samu goyen bayan mutane ko za su karbi addinin sa za su karbi addinin da yazo da shi bai samu bai dawo makka a lokacin su kuma quraishawa suna kula da shi musamman manyan manyan quraishawa suna tunanin wace hanya za su bi su halaka shi a lokacin shi Mut'im ibn Adi shine yace na sa ka a cikin jiwari na wato na baka kariya na baka mafaka a lokacin ya umarci ƴaƴansa su hudu kowane ɗaya yace je tsaya a rukuni ɗaya daga cikin rukunan Ka'aba guda hudu da takobin sa da Qurayshawa suka zo suka gansu shi da suka ce duk wanda ka bashi kariya to mun ma mun bashi wannan kariyar to wannan abu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi bai manta ba yake cewa da a ce yau yana da rai duk da mutanen nan su suka fito da niyyar za su yake mu to da a ce yana nan da rai yana yayi sa baki akan in sake su bayan an kama su to da dinna sake su to wannan shine walatan sawul fadl baina duk wani abu na alheri da aka taɓa maka kakkamanta da shi kada ka manta da shi to wannan dabi'a ce wacce take mai girman gaske kuma dole sai an yaki zuciya sannan za a iya yin ta saboda anan ana buƙatar zuciya ta bar wani abin da take so ana buƙatar ta haƙura da wani haƙƙinta ko ta haƙura da wata ramuwar gayya da aka yi mata zuciya na buƙatar wannan a ce a'a ka daula ka danna zuciyarka kai ma ka kyautata ga wanda ya yi maka ba daidai ba to wanda yana buƙatar sai an yaki zuciya to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu maganin da za mu iya magance wannan wato damuwa ta zuciya mu ci ƙarfinta mu tassasa ta ta yi abinda ba shi take so ba abinda magani da farko shine magani wanda yake na hankali wanda a duniyance za a iya la'akari da shi shine wala tansawul fadla bainakum ka ku manta da alherin da ke tsakanin ku wannan in ka tsaya kai tunani sai kaga cewa wannan zai taimaka ya sa afuwar da za ka yi wa wanda ya maka ba daidai ba wani abu ne wanda zai taimaka wajen na nesa ya sake ya yi wa kusa da kai wanda zai sa maƙiyinka ya dawo masoyinka ya dawo ma abokinka na ƙud da ƙud kuma wannan zai taimaka kai ma wata rana idan da za ka yi wani abu na laifi kai ma a yi maka afuwa kai ma a yafe maka yayin da mutane suka san wannan ka'idar kuma suke tafiya a kanta to wannan wala tansawul fadla bainakum magani ne da zai sanya zuciya ta yarda da wannan cewa in an yi maka abu kai afuwa to sannan ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo kuma wani abu shi ma magani ne da zai taimaka wajen ya tausasa zuciya shine wanda ya shafi ruhi shine sallah shi da aka kawo maganar sallah sallah da Allah subhanahu wataala ya sifanta ta a wata waƙar a wata ayar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana kuma aikin munkari sau haka sallah tana taimakawa akan yin ayyuka na taqwa da Allah ya ce wa anta afu aqrabu lit taqwa to Allah sallah tana taimakawa wajen yin wannan ayyuka na taqwa tana kuma taimakawa wajen mutum ya samu kyawawan dabi'u to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya kwadaitar da cewa a kula da ita a kiyaye ta domin idan mutum ya zanto mai kiyayewa to wannan sifa ta afuwa za ta zanta ta samu gare shi saboda zuciyarsa za ta zanto ta samu kyakkyawar tarbiya daga Ubangiji subhanahu wataala saboda haka sallah tana da tasiri wajen kyautatawa cikin waɗannan al'amura duk da aka ambata a baya na maganar aure da saki da shayarwa da sauran abubuwan da suka zo a cikin ayoyin da suka gabata sallah tana da tasiri wajen ko menene mutum ya zo zai yi da su ya danganci waɗannan abubuwa ya kyautata a ciki shi yasa wanda suka fi kowa kula da sallarsu suka fi kowa yin ta akai akai tare da kula da haƙoƙinta to zaka samu sun fi kowa ihsani a cikin ayyukansu sun fi kowa kyautatawa wanda to zaka same shi yana da kyakkyawar mu'amala da mutane to zaka same shi ya fi wanda zaka same shi yafi kowa kikkiawar mu'amala tare da ubangijin sa zaka same shi yafi kowa kuma kikkiawar mu'amala tare da da mutane to ahsanun nasi ta'amulan ma'al khaliq ahsanun nasi ta'amulan ma'al makhluq idan har zaka kyautata idan har zaka kyautata alaƙarka da ubangiji to babu kuma abinda zai hana mutun ya zanto mai kyautata alaƙa tare da mutane to saboda mai saboda as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar kuma tana taimakawa bawa ya zanto mai tawalu mai gaskantar da kai don haka wanda suka fi kowa kula da sallar su suka fi kowa tawalu suka fi kowa gaskantar da kai shi yasa mujahid ibn jabr al-bajr abdullahi dan abbas ya fassara fadar Allah simahum fi wujuhihim ya cewa wannan ana nufin tawalu to alamar su za ka ganta a fuskar su yace tawalu tawalu ake nufi saboda sallah tana sa mutum mai yinta ya zanto mutum ne na kwarai wanda yake da kyakkyawan mu'amala da mutane to duk wanda ya zanto sallar sa bata haifar masa da wannan ba to babu shakka akwai gazawa a cikin sallar tashi akwai gazawa a cikin sallar sa idan har sallar sa ba za ta iya kyara masa dabi'u ba to akwai wani abu na usuri a cikin sallar sa ba wai an ce bai da sallah ba amma yana nuna cewa sallar sa bata cika sallah ba zaka ga Allah subhanahu wataala sifata innal insana khuliqa halu'a idan masahu ash-sharru yazua wa idan masahu al-khairu manua shi illa al-musallim a dan adam an halicce shi mai yawan firgita da tsoro da razana da raki idan masahu al-khairu idan masahu ash-sharru jazua duk sanda sharri ya same shi zaka same raki ne sanda kuma alheri ya same shi zaka ganshi mai rowa ne sai Allah ce illa al-musallim sai dai masallata wato ashe sallah za ta gyara dabi'ar mutum ya zanto mutum ne na kwarai mai kyakkyawan mu'amala da mutane saboda haka wanda saboda haka da aka ambaci abubuwan da suka shafi halayyar mutum da abin da ya shafi dangantakarsa da iyalansa a gida dangantakarsa da iyalansa a gida tun daga zamantakewa har zuwa lokacin da in Allah ya kaddara rabuwa za a rabu abubuwan da za su biyo bayan rabuwa din to kasancewar waɗannan abubuwa suna buƙatar kyawawan ɗabi'u suna buƙatar kyawawan ɗabi'u to shi yasa sai maganar sallah ta zo maganar sallah to za ta ƙara kyautatawa mutum yadda zai zanto mai kyakkyawan ɗabi'a a gidansa sannan ya zanto mai kyakkyawan ɗabi'a a waje domin saman mutum zaman mutum mai kyautatawa iyalansa a gida ba lalle ne kuma ya zanto mai kyautatawa iyalansa a waje ba kamar yadda akan samu akasi za a iya samun mutum mai kyautatawa na nesa amma kuma baya kyautatawa na kusa saboda mai saboda ita ma tulul mulazama da munajama dadewa da mutum ana tare kullum shi kansa wani lokaci yakan sanya mutum ya kasa ganin dacewar ya kyautatawa na kusa da shi to wannan irin abu da zai iya wakana zai iya samu a cikin zuciya anan kamar ayatar nan cewa sallah maganin su ce sallah duk za ta yaye wannan damuwar za ta yaye wannan cutar da take cikin zuciya sannan ana iya cewa ayoyin da suka gabata duk ayoyin da suka yi magana akan ibada suka yi magana akan hudud suka yi magana akan mu'amala har zuwa kan mu'amalar mata to yana daga cikin sunnar alqur'ani kuma duk sanda aka gama wasu aya wata aya karshen ayar a kawo wani abin da zai tuna wa mutum ya ƙara wato sa masa kaibi wajen takawa da tsoron Allah subhanahu wataala da kiyaye dokokinsa ko a tuna wa mutum cewa Allah yana sane da abin da kuke aikatawa Allah khabirun bima ta'malu basirun bima ta'maluna basir ai ta tuna wa mutum abin da yake aikatawa cewa Allah yana gani ce masa Allah yana gani zai sa ya tsaya ya kyautata abin nan kuma zai yi fatan samun lada daga Allah subhanahu wataala wato kuma ayyukan da zai duk sanda za a ce masa Allah yana ganin aikin sa wannan zai sa ya sanya wa aikin nashi ikhlasi ya kuma nemi neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala to sai da irin wannan fadakarwar da take zuwa a ƙarshen hukunci hukunci da Allah yake ambata alqur'ani ba kowa ne watakila zai yi tadabburin ta ba ba kowa ne zai tsaya fahimci cewa wannan fadakarwa ce da Allah yake yi mun ba akan cewa yana gani na yana sane da halin da nake ciki zai yi mun sakayya akan abin da zan yi ya kamata in kyautata aiki na ya kamata in ikhlasi a ciki ba kowa ne zai fahimci wannan wallahu ma ta'maluna basir wallahu ma ta'maluna khabir ba kowa ne zai dauka cewa ana so a tayar masa da wato abin din sa imanin sa ya tashi don ya san cewa abin da yake yi Allah yana ganin sa to akwai buƙatar kuma a ce akwai wasu lokuta da za a samu wani abu a aikace wanda shi kuma zai kara karfafawa mutum alakar bawa da ubangijin sa ya kara tana masa Allah subhanahu wataala cikin al'amuran sa saboda haka zamu ga ayar karshe Allah subhanahu wataala ya rufe ta wallahu bima ta'maluna basir ko Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne to bayan ya faɗi wannan sai kuma ya ka hafizu ala salawat cewa idan wancan fadakarwar da akai dajiyar da akai wa ayar bata zaburar da kai ba don baka ba tsaya ka sa hankalinka sosai akai ba to ga wani abu a aikace kiyaye shi idan ka kiyaye shi zai sa maka tsoron Allah da waɗannan hukunce hukuncin za ka karbi su hannu biyu ba za ka ja da Allah akan su ba saboda kaga ashe akwai hikimar a shigo da batun sallah a irin wannan lokaci dan a ƙara tuna maka cewa wannan abu yana buƙatar ka sa Allah subhanahu wataala a ciki domin ya zanto ka samu ikon yin wannan abu sannan baya ga wannan yana daga cikin hikimar watakila da za a iya fahimta a nan shi ne Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa da abubuwan da suka shafi rayuwarmu da abubuwan da suke ibada na bautar Allah duk wani abu ne da ake karɓar dokar Allah a kansa ana karɓar dokar Allah a kan harkokin rayuwa kamar yadda ake karɓar dokokin Allah a kan harkokin ibada kada a rarrabe tsakaninsu shi yasa aka yi maganar aure da saki da sauran abubuwan da suka shafi mu'amala ce ta mutum da ɗan'uwansa mutum da yadda mutum kowa zai kiyaye haƙƙin ɗan'uwansa da za a guje zaluntar juna to da aka gama wannan domin a ƙara jaddada muku cewa mai ba da wannan umarni shine fa mai baka umarnin dokar kai bauta masa kai kaza kai kaza saboda ka shigo da maganar sallah anan za ta ja hankalinka ka fahimci cewa dokokin nan na Allah daidai suke da dokokin da ake baka a sallah da sauransu da yawa mutane sun yadda su tambayi hukunci hukunce hukuncen da ta shafi sallah su azumin su aikin hajji da sauran abubuwa na ibada ta sha'air ta abudiya amma abinda ya shafi sha'anin mu'amalar su da 'yan uwansu mutane ba su damu su yi tambaya akai ba saboda haka in harkar kasuwanci yake yi bai damu ya tambayi hukunce hukuncen Allah a cikin wannan harkar kasuwancin nasa ba idan aure zai yi bai damu ya bincike yaya ubangiji subhanahu wataala ya tsara zamantakewar aure ba tun daga neman auren har zuwa lokacin da za a yi shi da yadda kuma haƙƙin kowa yake akan ɗan uwansa bai damu da ya san wannan ba in shugabanci Allah ya ba shi bai damu ya san wace alaƙa ce ko wani nauyi ne yake kansa waɗanne haƙoƙi ne suka lissince shi ya zai iya tabbatar da adalci ta yadda ubangiji ba zai tsitse shi ranar gobe kiyama ya tambaye shi ba mutane ba su damu da wannan ba amma idan aka zo harkar ibada za ka samu ya zai bugo ya tambaye ka ya yi alwala ya yi kaza zai yi sallah ya yi kaza ya samu sahu ya yi da sauransu to dan ubangiji subhanahu wataala ya nuna maka cewa hukunce hukuncen nan na ina na mu'amala da aka yi maka karantar wasu cikin ayoyi duka da suka wuce kakkaraba su da hukunce hukunce irin sallah haka sai aka kutso maganar sallah a daidai lokacin sai kuma aka kuma komawa maganar da ya aure da nuna maka cewa duk mai magana akan sallah din nan shine bai yake maka magana akan aure kuma dokar sa yadda take a wajen sallah ka take wajen aure yadda ka san kuma ba za ka iya cewa bari ka kawo sallah gyara ba ko ka kawo wani sabon tsari na yadda za a yi sallah to ka sani harkar aure ma ba za ka yi shigo da sallah ka san cewa shi ma wani wasu dokoki ne da ubangiji subhanahu wataala ya riga shi kuɗa wa dan adam shi ya fi sanin abin da ya halitta ala ya'lamu man khalaq wanda ya halitta bai san me ya halitta ba sai abin da ya halitta saboda ka ubangiji ya fi mu sanin kanmu Allah ce a antum a'lamu am Allah da ku da Allah wa ya fi sani to yadda ka san cewa harkar sallah baka da ikon kace zaka sake mata tsari da salo yadda za a yi sallah, kace kai kana ganin maimakon a dunkule guri daya saboda yanzu cututtuka na suna yaduwa, ya kamata a dan dinga samun space. Kace gaskiya kamata a duba shi a nan sallah, ana daukan cututtuka yin sun yawa, ya kamata masallatai a sanya za a yi musu ko ya zama na an yi mu kowa dan gurin sa limancin da kuma yace zai sake wa sallah tsari, na san babu wani musulmin da zai saurare shi. To haka nan sha'anin mu'amala take ta mutum da mutum, musamman kuma sha'anin aure. Aure za ku ga cewa hatta malamai in suka tashi kasa aure wani lokaci za su sa shi a cikin babin ibadat, a sa shi babin ibadat, a sa shi babin mu'amalat, don ya haɗa duka biyun, ibada ne sannan kuma mu'amala ce tsakanin mutum da mutum. To saboda ka shigo da maganar sallah sannan kuma koma maganar aure, yana jawo hankalin mu mai hankali akan ya fahimci cewa duk dokokin ɗaya ne, yadda ba zai yadda ya kamata ya wajaba ya karbi dokar Allah a cikin sha'anin sallar sa, haka ya kamata ya karbi dokar Allah cikin sa'anin auren sa. To kuma sannan sallah tafi komai zaburar da mutum, duk abinda mutum zai yi ko na wa'azi da za a gaya masa ko wani abu da zai gani da idon sa da zai sa masa da zai ƙara masa tsoron Allah, to babu abin da ya kai sallah. Sallah ta fi kowane abu sigar da irin wannan abin na zaburarwa tare da mutum. To haka idan ana maganar hukunce-hukunce kuma ana son mutane su zanto masu adalci, zuciyarsu ta tsarkaka, to ya kamata a yi musu magana akan sha'anin sallah. Domin wannan sallah din za su taimaka musu wajen kyautata mu'amalarsu da kyautata zamantakewarsu da junansu. Saboda haka a cikinta akwai ambaton Allah, kuma ambaton Allah sama yake da komai, wanda zikrullah akbar. Sannan wasu daga cikin malamai har ila yau suka ce yana daga cikin hikimar shigo da maganar sallah, ana tsakiyar maganar aure a shigo da sallah, sannan kuma koma zancen aure, suka ce saboda ayoyin da suka gabata duk suna ta magana ne akan sha'anin wato gina rayuwa ta duniya, domin sha'anin rayuwa ta mutum da matarsa da maganar sadakinta da maganar waye kyautatawa ta abin wuta a tutfala da sauransu, duk wani abu ne wanda ya shafi huzuzul al-huzuzud dunyawiyya, wani rabo ne na duniya a nan mutum zai yi bashi. To sai Ubangiji subhanahu wataala ya shigo da maganar sallah domin a ja hankalinsu cewa kada batun duniya ya safa manta Allah. Ana bikin duniya ake nan kiyama, saboda haka wannan harkar aure da sarki da waye da waye kada ta shagaltar da ku, ta dauke hankalinku, kuma ta akwai kuma wani abu na haƙoƙin Allah akan ku. Saboda haka sai aka kawo wannan magana abin nan, ko kuma a nuna muku cewa kada bibiyar neman sanin hukunce-hukuncen da suka shafi aure ya manta ku, kuma ta da kuma wani babban haƙƙi, wata alaƙa mafi girma ta ce alaƙar bawa da Ubangijinsa. Saboda haka yadda za ku karanci wannan, haka nan ita ma wannan ku karance ta, yadda za ku karanci sha'anin aure da saki da sauransu, to haka nan sha'anin alaƙar bawa da Ubangijinsa ta fuskar ibada kamar sallah ta ce mafi ƙololin ibada, to nan ma kada ku shagalta, ku tsaya ku karanci wannan. Shi yasa Al-Baydawi a tafsirinsa yake cewa umira bil muhafazati alaiha, an yi umarni a kiyaye sallah fi tada'ifi ahkamil auladi wal azwaj, a inda ake ta maganar hukunce-hukuncen ƴaƴa da mata, li'alla yulhihim al-ishtighalu bi sha'nihim anha, dan kada shagala da harkar ƴaƴa da mata yasa su manta da sallah. Saboda haka aka abin nan, wasu daga cikin malamai kuma suka ce wanda daga cikin malamai yake cewa lamma zakara huquqan nas dallahum ala almuhafazati ala huquqillah, bayan Allah ya faɗi haƙoƙin mutane sai kuma ya nuna musu tofa akwai haƙoƙin Allah, shi ma ya kamata ku kiyaye shi. Saboda haka a nuna musu cewa kula da sallah da yin sallah kamar yadda Allah ya ce a yi ta, a cikin wannan akwai ba da haƙƙin godiya ga Allah subhanahu wataala da yake kan bawa, wanda shi Allah subhanahu wataala shi ne wanda ya karantar da mu, ya sanar da mu waɗannan hukunce-hukunce, waɗanda bin su shi zai kawo zamantakewa mai kyau tsakanin ɗan adam da ɗan uwansa, zai kawo zamantakewar aure ta yi kyau, don haka wannan abu da Allah subhanahu wataala ya shimfida wa musulmi wanda babu wata al'umma da ta samu irin wannan gata, babu shakka babban ni'ima ce da za ta sa lalle mu yi wa Allah godiya. Mafi girman abin da za mu yi na godiya shine sauki haƙƙin da yake kanmu kamar yin sallah yadda ya dace. Shi yasa a can ƙarshen aya za mu ga Ubangiji yana cewa kama allamakum ma lam takunu ta'lamu, shi kamar yadda ya sanar da ku abin da ba ku sani ba. To kamar yadda ya sanar da ku ɗin nan alhukunce-hukuncen nan duk da aka gaya muku na mu'amaloli ɗin nan, to ku tashi ku tsare salloli domin su zanto godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallolin dare har kafarsa ta tsagewa tana faffashewa, na Aisha na ce masa ba za ka sauka kanka ba, Allah ya gafarta maka duk zunubanka, ce da ta afala akunu abdan shakura, bana zan tubawa mai godiya ba. Shi kaga tsayawa da sallah da kula da ita wani bangare ne na yi wa Allah subhanahu wataala godiya akan ni'imomin da ya mana. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kamar jumla ce mu'tarida, an shigo da ita tsakanin wasu jumloli wanda suke da alaka da junansu da suke kunshe da hukunce-hukunce. To malamai suna da maganganu da yawa dangane da shigo da maganar sallah anan. Hafizu ala salawati was salatu rusta wa qumu lillahi qanitin, har zuwa aya ƙarshen aya ta gaba, sannan kuma aka koma cikin maganar aure. Kuma wani mutum zai iya cewa kai me kuma ya haka, aya da ce a gama wannan din, aka gama wannan din sai a kama maganar sallah sai a ci gaba. To amma kuma sai aka kama magana sai aka kuma komawa, to Allah subhanahu wataala yana da hikima cikin dukkan abin da yake. Babu abin da Allah yake babu hikima, sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Allah ya ce hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli ta hanyar yin su a lokutan su da yin su bisa sifar da shari'a ta koyar da ku, kula da wajiban su da rukunan su da hay'a su, da yin su akai-akai ba tare da yankewa ba ko ba tare da barin su ba. Wannan duk ya shiga cikin muhafaza. Nan siga ta mufa'ala hafizu ba ce ihfazu ba, sai ka ce hafizu, siga ta mufa'ala nan an kata ne lil mubalagha, da ku kiyaye matuka, ku kiyaye sosai, kada ku yi abin da zai tozarta sallar. Sannan kuma kawo shi da wannan siga ta mubalagha hafizu, siga ta mufa'ala yana nuna wato tsarin Ubangiji subhanahu wataala da yake gabawa idan ya tsare sallolinsa da yin su akan lokaci da kula da haƙoƙin su, shima Allah zai tsare su. To ka tsare salloli sai Allah ya tsare ka, kaga mufa'alar ta shigo anan. Idan ka kamar da annabi ya ce ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka. Me kiyaye Allah? Shine kiyaye dokokinsa. To in kai haka shima sai Allah subhanahu wataala sai ya tsare ka daga dukkan abin ki, daga duk abin da zai cutar da kai. Martaba ta abin da kawo shi da wannan siga kuma ta mufa'ala yana nuna cewa haƙƙi ne wanda yana da girma, haƙƙi ne babba wanda bai dace a yi sakaci a kansa ba, ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci wajen a kula da shi. Sannan kuma martaba ta muhafaza sama take da martaba ta ada. Akwai al'ada, Allah bai ce ku yi sallah ba, sai ce hafizu, domin muhafaza wani abu ne ƙari akan ada'i. Ada'i ko sau ɗaya mutum ya yi ada'i, amma muhafaza yana nuna istimrar, yana nuna ka yi abin ba ƙaƙƙautawa, duk sanda aka ce lokacin sallah ya yi to ka yi, kaga wannan shine muhafaza. As-salawat anan alif da lam yana nuna cewa sallah ce da aka san su ne salloli na farilla. Al anan al ce ahdiya, yana nuna cewa salloli da ake magana akan su salloli ne da masu sauraro ko waɗanda ake karanta ma alkur'anin karan farko sun san waɗanne salloli ake nufi. Ce hafizu ala salawati, ku kiyaye sallolin nan, wato da kun san su. Don haka su ne salloli guda biyar waɗanda suke maimaituwa, domin su ne ake buƙatar a kiyaye su koyaushe, kada a yi sakaci a kansu. Shi yasa za mu ga daga cikin magabata ko wanda suka nassi ko da babu wani nassi na magabata wajen cewa as-salawat ana nufin salloli na farilla ya kamata a fahimtaka amma duk da haka Ibn Abbas an ruwaito daga wajen sa yana cewa al yani al maktubat ana nufin salloli na farilla haka aka ruwaito daga Muqatil Ibn Sulaiman kiyaye salloli yana daya daga cikin manya-manyan ayyukan da ake kusantar Allah subhanahu wataala da su ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu wani aiki ne yafi annabi yace as-salatu li waqtiha salla a lokacinta salla a lokacinta annabi yace wannan aikin shi yafi saboda al-muhafazatu ala as-salawati min afdal al-qurbati ya daga cikin ayyukan da za a kusanci Allah da su kiyaye sallah a lokacinta sannan ya tambaye shi thumma ayyu sannan kuma sai wani aiki annabi ya ce da shi birrul walidai birrul walidai biyayya ga iyaye sannan ya ce sai kuma me sai ya ce da shi al-jihadu fi sabilillah al-muhafazatu ala as-salah kiyaye sallah wani abu ne da yake tsarkake zuciyar bawa daga munafici yake tsarkake zuciya daga jiji da wannan abin nan daga riya da yi dan aji ko dan a gani domin duk wanda zai kiyaye sallah sallolin da ana yin su a lokuta mabambanta a yini da dare sallar asbahi sallar zahar sallar asar sallar magriba sallar isha'i haka kuma za su ta maimaituwa kullun kuma waɗannan salloli su ne alamar zirwa ta imanin mutum ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala da ce ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta imaninku ba ce anan ana nufin sallar Allah ya kira wa sallah da imani saboda waɗanda suka yi sallah da farko kafin a canza al-qibla ta koma Ka'aba suka kalli Baitul Maqdis suka yi sallah na watanni ake tambaya game da sallolin su to su yaya sallolin su Allah ya saukar da wannan ayat ba kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai taba tozarta imaninku ba aka kira sallah imani to wani abin da Allah ya kira shi imani kuma ya rika zanto yana maimaituwa tare da kai a kowane a kullun a waɗansu lokuta mabambanta masu bibiye da juna babu shakka wannan ba zai bar munafici ya zauna a cikin zuciya ba saboda shi munafici babu abu ne da yake iya jimawa ba bai yake iya turjiya ya dade a tare da mutum saboda al-munafiq yatasanna al-munafiq yatakallaf duk abinda munafiki yake yi sai dai ya rika matsawa kansa musamman abin da ya shafi ibada zai takura kansa ne dan dai ka a gano shi idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalilan saboda sallar dan suna tashi cikin mutuwar jiki da kasala dan dai kada mutane su ce ba wani baya sallah saboda haka suna yi ne dan aga suna yi shine yura'una an-nas wala yadhkuruna allaha illa qalila Allah ce wala yunfikuna illa wa hum karihun ba sa fitar da dukiyarsu su bayar sai ala tilas irin an azazzale su an matsa musu kai zo ku karba saboda haka wani abu ne da suke yin shi bi tasannu wa takalluf suna matsawa kai to da abinda zai maimaitu yayi ta maimaituwa tare da mutum to abu ne wanda yake nuna cewa ba zai yi kasance tare da munafici shi yasa malamai suka ce munafiki ba kiyamul layli duk mai kiyamul layli ba munafiki ba ne saboda kinafiki yana yi ne dan a gani to mai kiyamul layli waye yi dan ya gani shi kadai kwal a gida ya tashi yana sallah saboda haka ita sallah da wama akan yinta da kula da lokacinta da tsayawa da kiyaye haƙoƙinta wannan yana taimakawa wajen ya tsarkake zuciya daga munafici saboda haka munafici ba zai iya zama a irin wannan zuciya ba domin shi baya zama dama sai a takuru saboda haka dukkan sanda mutum zai dawwama a bisa sallah a waɗannan lokuta daban-daban da rana da daddare babu shakka za ta tsarkake shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta da cewa tanha anil fashai wal munkar hadisin nasa'i lokacin da aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama waye yana sata fa annabi yace yana sallah akace yana sallah yace to sallah za ta hana shi
na'am
inda yana sallah to ku bari za ku gani zai daina
na'am
shi yasa ko mutun tuba yayi ko mutun tuba yayi daga wasu ayyukan laifuka yana daga cikin abin da za a bashi domin tuban shi ya dore yayi nagarta yayi inganci a sashi ya lizumci sallah
na'am
lizumci sallah duk lokacin da aka kira sallah ya zanto yana tare da masallata to wannan zai taimaka masa wajen kada shaidanu ko na mutane ko na aljanu su kuma dawo da shiruwa da yawa zaka ji wasu suna cewa sun tuba amma sun koma to yana daga cikin abin da zai magance musu wannan farautar da shaidanu da shaidanu ba zai kyale mutum ba dan ka kubuce masa ba fa yana nuna shi kenan ya hakura ba a'a zai kuma rarakarka saboda haka sai inda karfin sa ya kare to sallah kuma wani abu ne da yake korarsa duk sanda aka kira sallah koran shedan yake duk aka yi kama koran shedan yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutum yake masallaci yana jiran sallah to yana cikin sallah ma da mace sallah ta habisu matukar sallah ta zaunar da shi ba ya zauna ya gaji da aiki wani yana neman gurin hutawa ya shi samu inuwa karkashin fanka ya kwanta har baya so ya an zo ana taba lasifika za a tashi shi kaga wannan ba sallaci ta aje shi ba wata bukatar sace ta kashi amma wanda sallar ce ta shigo da shi yana jiran a zo a kira sallah a yi sallah da shi to wannan yana daidai yake da wanda yake tsaye na sallah to a cikin wannan lokacin zai samu kariya ta ubangiji zai samu tsarewa to shi yasa babu mai kiyaye sallah sai mumini Imam Malik da Imam Ahmad su rawaito hadisi da Imam Nasa'i da Ibn Majah daga Ubadah ibn Samit yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibad man ata bihinna lam yudayya minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu inda Allah ahdun an yurkhilahu al-janna wa man lam yati bihinna falaysa lahu inda Allah ahdun in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce salloli biyar Allah ya wajabta wa bayi su wanda duk yazo da su bai tozarta wani abu daga cikin su ba istighfafan bi haqqihin da daina haƙƙin su akwai tozartawa ba shine mutun ya bar su gaba ɗaya ba yana yi amma watakila yayi ko ya bari ko ya kinsa a lokaci yadda ya kamata ko ya kiyaye rukunan su irin dai haka nan fisha yayi ya gama to wannan shine tozartawa to wanda zai yi musu irin wannan bai kula da haƙƙin su yadda ya dace ba ko kuma wanda ya tsayar da sallah sallolin nan guda biyar bai tozarta su ba dan ya nuna rashin daukan haƙƙin su da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alkawarin Allah ne tsakanin shi da shi ya shigar da shi aljanna wanda kuma bai zo da su ba ba shi da wani alkawari tsakanin sa da Allah in ya ga dama ya azabta shi in ya ga dama ya yafe masa a wata ruwayar annabi yace khamsu salawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna fa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu inda Allahi ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu inda Allahi ahdun in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azaba a wannan ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda za a kiyaye sallah yace salloli ne biyar Allah ya farlanta wa bawa ko ya farlanta wa bayinsa wanda ya kyautata alwalarsu tun daga alwala kyautata alwala sannan ya sallace su a lokutansu sannan ya cika ruku'unsu ya cika sujjadarsu ya cika khushu'insu wato nutsuwarsu ta zuci to alkawari ne tsakanin sa da Allah ya gafarta masa wanda bai yi haka ba to ba shi da alkawari tsakanin sa da Allah in Allah ya so ya gafarta masa in kuma ya ga dama ya azabta shi saboda wannan hadisin yana fassara maka abinda ake nufi da al-muhafaza din kiyayewar tun daga alwala kyautata alwalarka sannan ka kyautata sallah yin sallah a lokacinta sannan ka kyautata ruku'unta da sujjadarta da khushu'inta wato nutsuwarka ta zuciya haka nan Imam Ahmad da Darimi su rawaito hadisi daga Ibn Hibban su rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama an annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ambaci sallah sai ya ce man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyama wa man lam yuhafiz alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawm alqiyamati ma aqaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf zalla yace wanda duk ya kiyaye sallah to za ta zanto masa haske da hujja da tsira ranar gobe kiyama wanda duk bai kiyaye ta ba to ba za ta zama masa haske da hujja da tsira ba a ranar gobe kiyama kuma a ranar gobe kiyama zai kasance tare da Karuna da Fir'auna da Hamana da Ubay ibn Khalaf wani babban kafiri da ya addabi Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya halaka shi a Uhud to saboda kaga wannan yana nuna cewa barin sallah kwata kwata yana iya fidda mutun daga musulunci don ba wanda zai zanto tare da waɗannan jima-jiman kafiran sai wanda yake irin su ba za a dau wani dan laboban mumini mai sabon Allah a tsoma shi cikin waɗannan irin gungumen wutar da yake cin waɗannan ai ka san ba kankani bane to a ce an hada mutun da waɗannan ai kaga cewa sai idan shi ma irin hanya ɗaya ɗauka ta shi a ce kaga sallah sallah babbar abu ce ba abu ne da za a yi wasa da ita ba lokaci ya yi za mu tsaya nan Allah muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.